kai ma ka san campaign din zaben da za a yi America yayi zafi yanzu sosai. Tunda a watan 11 watan gobe kenan za a yi. Kuma abin da ya samu America ya shafi duniya gaba daya. Amma ita America ba za ta taba zama sibiri na kanta haka ba. Kace ba za ta yi da sauran wurare na duniya ba. Shi Donald Trump yana so ya sa America ta zama sibiri. Ta yayyanke America daga sauran wuraren duniya. Da jin labazinsa, da jin maganganunsa da yake yi, wannan mutum zai kawo mana yakin duniya na uku. Ma Allah, Allah ya kiyaye.
To amma ambasada wasu na ganin siyasa ce kawai yake, wasu furuce-furucensa, wasu abubuwan da yake faɗi yana faɗi ne kawai saboda ya samu goyon bayan wasu Amurkawan da suka yi fushi game da wasu manufofin gwamnatin yanzu ba wai zai aiwatar bane haƙiƙa.
To amma dai yadda daga yadda abubuwa suke tafiya, ina gaya maka ina Allah 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 matan nan ta zama shugaban America na mace wanda za ta zama na farko ta zama president din America.
To amma ambasada, a yayin da kake fatan ganin Hillary Clinton koko jam'iyyar ta kafa gwamnati, wasu na ganin suna da wasu manufofi da ke gurɓata ɗabar al'umma, musamman idan aka lura da manufofinsu na batun zamantakewa da tarbiyyantar da yara da dai wasu abubuwa dai da wasu ke ganin na gurɓata al'umma, na yaɗa rashin ɗa'a.
To ka san duk inda kana neman wani abu, ai ba wai komai da kake da shi zai zama 100% ba. Dole ai ka san mutum dole a dan same shi da dan la'ani kadan. Ai na Trump din ya fi na ita matan nan. Mutumin nan fa an same shi da laifuka da yawa. Ana fito ana faɗa mana muna ji. Bai biyan kuɗin haraji. Kamfanonin sa an ce an same su da laifin ba sa biyan kuɗin haraji da abubuwa da yawa.
Amma ambasada, ai ba cewa aka yi bai biya ba kwata-kwata, ya fake da wani tanaji na doka na ba sai ya biya haraji ba, don haka nan kana ganin ya yi laifi?
To abu ne da har yanzu bai fidda kansa ba, bai fidda kansa daga wannan laifin ba ko kaɗan. Banda ma haka ma akwai mutanen da ya masu zamba, ko ba haka ba sun fito sun faɗa a fili.
To ambasada, akwai wani abun koyi a siyasar Amurka da kake ganin kamata i Najeriya ta duba?
Sai da mun doki kai ma ka sani mun doki tsarin siyasan su ne. To amma ka san namun ba mu kai nasu ba tukuna. Sukan fito ne su faɗi zahirin gaskiya, kuma akan gaskiyan sukan tsaya. Amma ka san namun akwai dan munafunci a ciki, akwai dan zamba a ciki.
To akwai ta yadda zaka kwatanta gwamnatin Najeriya mai ci da gwamnatin Amurka, akwai alaka?
Kai ma ka san a wannan gwamnatin da muke ciki yanzu, shi President Buhari kowa ya sani yana da nufi mai kyau akan Najeriya. Kowa ya san da wannan. To muna fatan dai wanda suke aiki a karkashinsa da gwamnatin ma wanda suke aiki a gwamnatinsa din za su ba shi goyon bayan da zai iya cika wannan nufi na alheri ga mutanen Najeriya duka.
To ko da yake wasu na ganin matsalar tattalin arziki ba ga Najeriya kawai take ba, har ma ga kasashe irin su Saudiya da suke da dimbin arzikin man fetur, ta yadda suka rarrage wasu abubuwa da suka tsara za su yi, wasu na ganin kamata yi a ce gwamnatin Najeriya ta yanzu, duk da ake mata wannan uzurin, kamata yi ta yi sassauci ma talaka, baka ganin haka ne?
To ka san OPEC sun yi zama kwanakin baya sun gaggyara batun mai din nan. Rashin mai da sauransu. To muna fatan mu dai ma kamar yadda shi President Buhari ya faɗa kwanakin nan, zai duba yadda zai tallafa wa jama'a duka ta wajen tattalin arzikin kasa. Ya ce duk zai duba wannan. Yanzu ma da nake magana da kai, akwai gayyata da majalisa suka masa, zai zo ina jin ko mako mai zuwa ya tsaya gaban su ya gaya musu irin hanyoyin da ya ɗauka don ya gyara tattalin arzikin kasar nan. Talaka shi mai samu jin daɗi.
Bawan Allah talaka.